Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya FM da kuma tashoshin tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar yanar gizo ake kowane lokaci ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 26 ga watan Yuni shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fadin shin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Wasu tawagar 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnati Rob Rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayanai. Babbar jam'iyyar adawa ta Zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta kaurace wa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba, duk da yake tana ganin cewa ba za a yi mata adalci ba. Wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bomb da yake dauke da shi da aka kera a cikin gida ya fashe a bakin ofishin jakadancin Amurka dake birnin Beijing yau Alhamis.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu za ku ji cewa wata cibiyar da ke sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa rikicin manoma da makiyaya a Najeriya ka iya zarce matsalar Boko Haram matakar ba a dauki wani mataki ba.
Dini da kabilanci wannan matsalar ta hada fi duka biyu. Abu na biyu mai muhimmanci don matsalar ta rinkyaɗe za ta shafi kusan Afirka ta yamma gaba ɗaya.
A jamhuriyar Nijar kuma jarabawar ajin ƙarshe ta makarantun share fagen shiga jami'a ce ta bar baya da ƙura.
Akwai inda a wanda Allah ya macikawa tun wato watan Mars na baya aka ce ya samu. Wanda ya mutu an ce ya samu, kuma akwai mutum wajen biyar ba su yi jarabawa ba, ba su zo ba, an ce su ma sun samu.
Akwai mu da shirin bangu in Allah ya kai mu, sannan kuma kafin nan sai a gyara zama a saurari sakakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Wasu 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnati Rob Rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayani dangane da binciken da kwamitin bincike na musamman kan rawar da kasar Rasha ta taka a zaben shugaban kasar Amurka ta shekarar 2016. Rosenstein ne ke sa ido kan binciken tun da shugabansa General Jeff Sessions ya cire kansa daga batun. Rosenstein ya nada tsohon daraktan hukumar bincike na FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman, kuma kawo yanzu tawagar cikin Mueller ta tuhumi mutane 32 ciki har da waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump aiki a kamfe ɗinsa. Trump da mukarrabansa sun sha cewa binciken da ake yi bita da kulli ne kawai, kuma Trump ya sha ƙaryata cewa tawagar kamfe ɗinsa ta haɗa kai da Rasha don su taimake shi a zaben 2016. Wata mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta gaya wa VOA cewa ma'aikatar bata da abin da za ta ce a kan takardar da aka rubuta na tsige Rosenstein. Babbar jam'iyyar adawa ta Zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta kaurace wa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba, amma har yanzu tana ganin hukumar zaben ta shirye yin magudi a sakamakon ga jam'iyya mai mulki. Shugaban jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change Alliance MDCA Nelson Chamisa ya gaya wa manema labarai a wani taron manema labarai jiya Laraba cewa yana da tabbacin lashe zaben shugabancin kasar Zimbabwe a zaben ranar Litinin mai zuwa.
It's not possible to boycott our victory. That is what losers would want us to do. Let us respect the will of the people. The people want us to defeat dictatorship, to defeat poverty.
Yace ba zai yiwu mu kaurace wa nasararmu ba, abinda waɗanda ba sa son mu ci zaɓe ke so mu yi kenan. Al'umma na son mu ba masu mulkin kama karya kashi, mu shawo kan talauci, mu shawo kan cin zarafi, mu samar wa al'umma kyakkyawan makoma. Nasararmu tabbas ne, ya kamata ku san haka. Hukumar zaben ta yi watsi da bukatar jam'iyyar adawa na ganin an yi amfani da ƙuri'un a zaben. Jam'iyyar adawa ta ce jefa ƙuri'ar zai taimaka wa shugaba Emmerson Mnangagwa na jam'iyyar ZANU PF wajen ajiye shi a wani matsayi da za a zaɓe shi. Gwamnatin Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun ce sun cimma matsaya akan harkokin cinikayya tare da alƙawarin ba za su tsawwala wa majuna ba akan ƙarin kuɗin fito. Shugaban Amurka da na kungiyar tarayyar Turai bayan wata ganawar da suka yi na tsawon sa'o'i uku a fadar White House sun bayyana cewa sun cimma matsaya akan ba za su ƙara wa juna harajin cinikayyar da ke tsakaninsu ba, domin sun yi la'akari da cewa kasuwancin da ke tsakaninsu yana da ɗimbin tasiri ga sauran kasuwannin duniya. Shugaba Trump ya ce, "Yau, mun cimma matsaya domin mun yi aiki tare domin kaiwa ga nasarar ganin wato ba mu ƙara wa juna haraji ba, ko da na sisin kwabo ne a kan kasuwancin masana'antunmu." Shugaba Trump ya bayyana haka a fadar White House lokacin da yake tare da shugaban ƙungiyar Jean-Claude Juncker. Ya ce, "Haka kuma za mu yi aiki domin ganin mun rage shingen da ke tsakaninmu tare da ƙara harkokin kasuwancinmu a kan abubuwan da muke da nasaba da su." To, labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bom yake ɗauke da shi da aka ƙera a cikin gida ya fashe a gaban ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beijing yau Alhamis. 'Yan sandan Beijing sun gano wani ɗan shekaru 26 ɗan asalin yankin Mongolia da ke China a matsayin ɗan kunar bakin waken. Harin ya auku ne kusa da gurin da mutane ke layi shiga ofishin jakadancin Amurka neman visa. Hotunan da aka watsa a yanar gizo ya nuna yadda hayaki ya mamaye samaniya a wajen ofishin jakadancin a birnin China. Ofishin jakadancin Amurka a China na wani bangaren da ke makwabta da ofishin jakadancin waɗansu ƙasashe kamar India da Isra'ila.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya, inda wata cibiyar da ke sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin manoma da makiyaya a Najeriya ka iya zarce matsalar Boko Haram matuƙar ba a ɗauki matakin gaggawa ba. Daga Abuja, Hassan Mainaka yana ya yi kuma da ƙarin bayani.
Cibiyar mai sa ido kan rikice-rikice a ƙasashen duniya, wato International Crisis Group, ta ce sama da mutum 1,300 ne aka kashe a watannin shidan farko na wannan shekara a jihohin da ke tsakiyar Najeriya, yayin da ƙarin wasu mutum sama da 300 kuma suka tarotse daga muhallinsu biyo bayan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya.
Na tambayi ƙwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iyan mutum biyu, ko me ke jawo wannan matsala.
Na ɗaya, akwai ƙaruwar jama'a wanda suna buƙatar filaye na noma, don haka fili na noma da na kiwo ya ragu, yana kawo wannan. Akwai canjin yanayi da duk duniya an nuna shi ma yana kawo wannan. Me ke kawo rikici? Manomi yana son fili ya yi noma, manomi na son fili ya yi kiwo. Gwamnati ba ta yi wani abu ba.
Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce ko kaɗan bai mamakin rahoton wannan cibiya ba.
Wato, ba shakka mun daɗe muna jin kiran hukuma ta ɗauki mataki kan wannan matsalar, kama yadda wannan cibiya ta kusan fitar da kasida a kai. Wato, matsala ce wadda in aka dibe ta za a ga cewa ta haɗa kusan abubuwa duka waɗanda suka shafi tsaron ƙasa. To, in ka diba dama abubuwa biyu ne wanda ita kanta Najeriya take kai, wanda kuma in suka zauna lafiya za a ga an samu zaman lafiya a ƙasa, wato addini da ƙabilanci. Wannan matsalar ta haɗafi duka biyu. Abu na biyu mai muhimmanci, idan matsalar ta rinkyaɗe za ta shafi kusan Afirka ta yamma gaba ɗaya.
Na tambayi kakakin Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ko wani mataki 'yan sandan ke ɗauka.
To, matakan dai suna da yawa a Hassan. Na ɗaya, duk inda aka samu wannan rigima, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kotu Idris yana tura jami'an tsaro na adadin, domin ba wai kawai su je su kwantar da tarzoma ba, a su yi nazari akan matsalolin da kuma abubuwan da suke kawo irin waɗannan matsalolin. Ke har da ganin cewa an tattauna tsakanin makiyaya da manoma a kuma tattauna da su shugabanni musamman ma sarakuna na gargajiya da waɗanda suke da hannu a harkar noma a waɗannan yankuna idan abu ya baci ana tura dakaru na musamman waɗanda suke zuwa su yi amfani da na'urori na zamani ta yadda za a zakulo waɗanda suke cikin karkara ko suke cikin jeji ya haddace irin waɗannan
cibiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi gargaɗin cewa girmar matsalar fitina tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya muddin ba ai wani abu cikin gaugawa ba to al'amarin kai rincabewa sai ma da tarzumar Boko Haram Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah shi kyauta a gaida Hassan Maina Kaina akan haka ne idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan wannan bincike da wannan cibiya ta yi sai kuma jamhuriyar Niger inda jarabawar karshe a makarantar Sharif Fagen Jami'a da aka gudanar a tsakiyar wannan wata na Yuli ta barbaya da kura bayan wata cibiyar jarabawa ta bayyana sunan wani dalibin da ya rasu a jerin waɗanda suka yi nasara wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya yi kuma da ƙarin bayani
Kode yake kawo yanzu ba a bayar da wasu alƙaluman da ke tantance adadin ɗaliban da suka yi nasara a jarabawar BAC ɗin 2018 a hukunce ba. Bayanai daga ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi na cewa wannan jarabawa ta yi muni sosai saboda wasu dalilai da ake alaƙantawa da rashin sanin makamar aiki. Kamar yadda shugaban ƙungiyar CORD Ahmadu Rufa'i Sallau ke kokawa a kai.
Ina ji ko kishi 15 ma ba a samu ba. Saboda wato an samu mutane gaba wanda basu iya ba in kai di ba ka gani tunda ake ba taba yin kazamun baka ba ba taba yaudarar yara ba yanda aka yi baka bana yaro zai zawa yayi angle an zo an kawo horan shi an buda an ga horan shi ne cikin takardu sije na biyu in kin shi ma an buda an ga wani abu kai amalgam des wato en jarrabawa na bak bana ba a musu adalci ba ko kadan
Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ya dora alhakin wannan kuma baya akan tarzomar da ta dabaibaye sha'anin karatu a tsawon shekara.
Sai wajen ƙarshen shekara ne kana kawai ya kama jikin shi. To kaga kai ta jarawa in zaka yi ta tun daga ranar farko da ka shiga makaranta har ranar ƙarshe ta kamata a ce kana cikin shirinta ba sai sati biyu ba ko wata guda ko wata biyu kamar jarabawa. A lokacin nan kace zaka yi karatu amma in dai ba wannan ba ga alhamdulillah wannan jarabawa an yi ta cikin tsari babu wata matsala
wani abin da ke kara daurewa jama'a kai shine yadda aka bayyana sunan wani dalibin da ya dade da rasuwa a jerin sunayen daliban da suka ci jarabawa baya ga wasu misalai na daban da ke haifar da shakku a zakatan jama'a
a gayya akwai inda wanda Allah ya macikawa tun wato watan Mars na baya aka ce ya samu wanda ya mutu an ce ya samu kuma akwai mutum wajen biyar basu yi jarabawa ba basu zo ba an ce su ma sun samu kai ka in kai ka nesa jiya akwai yaron da ya ce kuka yake yi tunda aka hodi ya ce an zalunce shi ya ta yi kai kara aka diba can jiri na manijiya ta da aka je aka bincika takardu sai aka ga yaro ya samu
hukumomin ilimi na ganin wannan a matsayin wata tangarda ko kuma kuskure irin na dan adam da ba za a rasa huskanta ba jehi-jehi
aiki irin wannan ba za a yi shi ba a ce an ci nasara 100% akwai yan kurakurai wanda ba su takara sun karya ba misali akwai wata cibiyar jarbawa guda inda muka samu wani dan tangarda a birnin Gaya kuma ita ma da gaggawa muka tura wata tawaga ta musamman daga nan Yamai ta je ta shawo kan wannan matsala
dalibai sama da 60,000 ne suka halarci azuzuwan jarbawar BAC a bana kuma a yanzu haka jami'ai sun dukufa ga tattara bayanai daga cibiyoyin jarabawar yankuna 8 na kasar Nijar saboda haka ake sa ran bayar da kammalallen sakamako nan da yan kwanaki masu zuwa inji ministan ilimi mai zurfi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadaban haurewa hanyar neme ilimi gwadaban dorewa
neme ilimi alfarin kowa to madalla a gaida Sulaiman Muni Barma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo mu ya ce karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba
masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum yamma Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Yau zauren ya gayyato dan majalisa Abdulrazak Namdas wanda shine shugaban kwamitin yada labaru na majalisar wakilan Najeriya. Zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da aka masa. Ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Abdullahi ta na barka ku. Da farko sunana Yau Yakubu Yobe daga Lagos Sani kamar hukumar Fika jihar Yobin Najeriya. Daga wurin da yake Abuja. Ni da babban bako barka da zuwa wannan fili namu mai tarin albarka. Tambaya ta farko da nan kuka ce ina son kuma rubuni ya kanta muna da majalisoci guda uku. Akwai majalisar dokoki, akwai na jantarwa, akwai na dokokiwa. To ina so babban ba sai a ƙarin bayani ya kuma wayar mana da ya kuma gaya mana a wannan majalisoci guda uku. Ina dai tambaya ta gaba shin majalisa suna da wata kariya ne sannan akwai kuɗin kwamfutar CSJB ɗan majalisu. Shin wannan kuɗaɗe da ake ba su gwamnati ta hannu akwai shi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa ne?
Ka kaji tambayoyin nasa?
Na farko ya ce majalisu guda uku ban fahimci na.
Ina ganin ba wai yana nufin majalisu ba, ina jin ko yana nufin da majalisa da bangaren shari'a da kuma bangaren shugaba. Amma ai majalisa
mukan dama na farko gwamnati ta kaso kashi uku, akwai bangaren majalisan dokoki, akwai fannin shari'a da kuma fannin zakaswa. To mu a majalisan dokoki a taraya mun kaso kashi biyu, kuma muna da majalisan taraya, muna da kuma majalisan dattawai. To wannan duk lokacin da zamu yi kuduri zamu zanna ne mu yi kuduri akan wayannan akan a cikin majalisun nan. Duk abin da aka yi daga majalisan taraya sai ta samu amincewa majalisan dattawai kafin ya zama doka. Duk abin da aka yi daga majalisan dattawai sai ta samu karbuwa da amincewa majalisan taraya shine zai zama doka don mu a kashi biyu ne wannan. To banda wannan kuma shari'a kuma in mun yi doka ba mu da hurumi mu yi muhawara kai. In mun yi doka fannin shari'a ne suke da hurumi su kuma su yi magana akan wannan dokan. To banda haka kuma fannin zartaswa kuma su ne suke yin ayyuka ta gudanar da aikin gwamnati ta fannin zartaswa ta executive kenan a turance. To shi ga abin da na iya sani akan wannan tambaya in ba da ko wanda yake so sake ji.
To game da tambayar sa ta biyu fa.
Ta biyu akwai maganan constituency project. Wannan constituency project din nan akwai ta a cikin budget ne wanda a zamanin shi tsohon shugaban kasa Obasanjo ne aka yi wannan project aka kawo. To duk lokacin da gwamnati fannin zartaswa za ta kawo mana kasafin kuɗi a ce to akwai maganan ita constituency project wanda tana kawowa biliyan 100 ne.
Amma shi ba
biliyan za zo
ba cewa yi a budget ba cewa yi wai akwai a tsarin mulki.
To babu a cikin constitution gaskiya a da Najeriya babu a cikin tsarin mulki da aka saka don ita wannan ne abun da ya kamata ya sani. Ita budget ita ma babban kuduri ne, ita kuduri ne kuma doka ce, ana kiranta bill, ita ma doka ce. Don haka in shugaban kasa ya kawo abu kaman kasafin kuɗi wanda kuduri ne kuma doka ne ake amincewa mun amince shi shugaban kasa ya sa hannu ya zama doka, amma ba wai babu ne a cikin kundin tsarin mulki. Amma don ba wa kundin tsarin mulki ba za a ce ba doka ba ne, ita doka ne don ita budget din kasafin kuɗin doka ce. Shi ne abin da nake son yi bayani a wannan.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me magana Habibu Musa wadda aka fi sani da rabuwa da rediyo sai dole ɗan ƙaramar hukumarsa ya kusar jihar Borno majalin babban birnin tarayya Abuja. Tambaya ta ta farko ita ce kamar haka, wai su ƴan majalisu ya junan su da jike majalisa akwai na wakilai akwai nan da tare kuma akwai ta saboda karamar hukuma. Wai su ne sunansu ga sunansu ne wakilai kuma na zantarwa kuma da na dokoki. Su ba su da dokokin da suke ma junansu sabili da gujewa a kiran wannan jam'iyyar zuwa yin wannan jam'iyyar sabili da mu kallon da muke.
Ya faɗa ainihin ne ba
ba.
To ba matsala, tambaya ta ki ta ce wai mene ne muhimmancin su tashi daga wannan jam'iyyar su koma wannan jam'iyyar a gare su.
To.
Tambaya ta ta biyu ita ce wai su ba su iya yin hakuri su tsaya gu ɗaya tunda su su ne wakilai kuma su ne dattaɗe tunda an san wakilai da dattaɗe da hakuri.
To, ka gama tambayar ka?
Eh, alhamdulillah na gama tambaya.
Bari ya baka ansa.
To, Faransa yana da muhimmanci. Gaskiyar maganar shi ne ba wai ɗan majalisa ba kaɗai. Duk wanda aka zaɓe shi a tutan jam'iyya an fi so ka zanna a wannan jam'iyya don jam'iyyar nan tana da manufofi. To kuma ka yadda da wannan manufofi da ya shiga jam'iyya ɗin. Tunda yanzu a Najeriya ba mu da abin da ake independent mana ka ɗan takara mai cin gashin kanta. So sai ta yi shi a bayan a jam'iyya. To amma abin da yake sa Lisa wayansu suke canza sheka shine bayan kowane shekara hudu ana nema wajin dan majalisa zai kare kamar na gwamna da na shugaban kasa zai kare neman wani. To a cikin yin maganan samun delegate a party sai ka gani ba a samun jituwa a cikin maganan delegate. Yan majalisu da yawa abokanina suna kuka cewa gwamnoni sun kwace musu jam'iyya. Su ba za su iya samun wayannan delegate ba. Kuma su delegate nan su ne za su sake su zabe su a ba su tikiti na sake tsaya zabe na 2019. To, ina a cikin dalili da yake sa wayansu su canza sheka don su nema su samu tikiti a sake tsaya zabe. Amma da ana yin adalci, kowa ana kiransa shi ma ya samu nashi, sai ga kamar ba za ka samu iya canza shekarun ba za ta yawa ba. Zai ba da misali kamar ne zubuwa Adamawa daga Adamawa nake ba mu da matsala da gwamnanmu na Adamawa. Don haka a haka ɗin suka gani mu sai mu samu ba mu da matsala kuma ba wani daga majalisar tarayya da ya canza sheka zuwa wani don muna. Inda yawancin gwamnonin za a samu wannan zaman lafiya da 'yan majalisunsu. In lokacin da za a yi executive na party za a kira su a yi abu ɗaya. Ina ga da za a samu sauki. To wannan shi ne yake sa mutane suke canzawa yawancin ba don ra'ayi ba don ra'ayinsa ba ne kawai don dai yana so ya dawo ne. To amma wayansu kuma ga matsalan da yake sa yake.
To ina ganin.
Ina ga kamar wannan bayanin ya ansa duka.
Yawwa kamar duka tambayoyin nashi kusan ɗaya ne. To Abuja ku ba mutum na gaba ko? Kuna
ji.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar Kaiya. Aka abuja babban birnin tarayya na Aho. Tambaya na shi ne a kwanakin bata yana ga famba gwamna na Nasarawa Abdullahi Adamu. Shi da kakakin majalisa na yanzu na ga kwanakin bata suna sa isa game da wasu abubuwa a majalisa shi. Na kuma ya samu wasu magoya baya shi Abdullahi Adamu ya samu magoya baya sosai a majalisa nan. To wai me yasa ake samun irin wannan sa isa da mu haka a majalisa ta gada ne ko kuma a wannan lokacin ne ake samun irin wannan
dama ba mu san su ba. To amma ka san ka je tambaye ka na biyu ka san cewa shi a tsohon gwamnan Nasarawa yana majalisar dattijai ne kuma shi kuma mai baku ansa yanzu shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai. Abinda ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana. Dan majalisa Abdulrazak Nandas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Buhari Yunusa Kumuriya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shirin a kan faifai. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
Ta gaida Jummai Alice da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma sai a gyara zama ga ra'ayinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, garko kungiyar muryar talaka, inda ya ce ku gaya wa masu tsalle-tsallen sauya sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya cewa fatsalle ɗaya ake yi a fada rami, amma sai a yi dubu ba a fita ba. Dan haka su yi hattara kada su jefa kansu inda za su yi mutuwar kwando. Ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun dattawa a jiya, hakika hakan na iya kawo ci gaba mai amfani a cikin jam'iyyar APC. Sako daga Sani Shaga kofar Kaura Katsina. Salam VOA Hausa, muna fatan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun jam'iyyar APC a jiya zai silar magance matsala da duk wata baraka da ta barke a cikin jam'iyyar APC. Dan Hausawa na cewa itace tun yana danye ake lankwasa shi. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Salam VOA Hausa, yadda zaben cika gurbi na Daura Zone ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba, wani abin farin ciki ne. Da fatan wanda ya nasara zai zama mai shin al'ummar Daura Zone kamar marigayi sanata Mustafa Bukar ma da wakin Daura. Sako daga Fatima Sada Sa'idu Daura. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Khadija Abubakar Bilal da Abubakar Sadiq Bilal, dukkansu a jihar Adamawan Najeriya, suka ce salam VOA Hausa, muna kira ga shugabannin kasashen Amerika da na Iran da su gaggauta hawa teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan cacar bakin da kuma barazanar yaƙi da suke wa junansu. Saboda masu iya magana na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, to tashin hankali ma ba zai kawo shi ba. Sannan kuma zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sai sako na ƙarshe ya ce ni a tawa shawarar bai kamata shugaba Buhari ya nuna damuwarsa akan canza shekar da wasu 'yan majalisun ƙasar suka yi ba, daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Dama zamansa a APC din ba alheri bane. Sako daga Isuhun Dila Faki.
A gaida Safina ta Sadu Sudangi da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat Muhammad Maina da takaitattun labarai.
To a takaice Ibrahim, wasu 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka Rob Rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayani dangane da binciken da kwamitin bincike na musamman kan rawar da kasar Rasha ta taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rosenstein ne ke sa ido kan binciken tun da shugabansa General Jeff Sessions ya cire kansa daga batun. Babbar jam'iyyar adawa ta Zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta kauracewa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba, amma har yanzu tana ganin hukumar zaben ta shirya yin magudi da sakamakon ga jam'iyya mai mulki. Shugaban jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change Alliance MDCA Nelson Chamisa ya gaya manema labarai a wani taron manema labarai jiya Laraba cewa yana da tabbacin lashe zaben shugabancin kasar Zimbabwe a zaben ranar Litinin mai zuwa. Wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bom da yake dauke da shi da aka kera a cikin gida ya fashe a gaban ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beijing yau Alhamis. 'Yan sandan Beijing sun gano wani dan shekaru 26 dan asalin yankin Mongolia da ke China a matsayin dan kunan bakin waken.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Nura Tambol bisa rasuwar mahaifinsu Alhaji Muhammad Tambol jiya da dare a unguwar Shanu dake Kaduna. Allah gama rai da rahama. Amin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Latest Creation da ta hada da bada umarni da engineer Manuel Rob McLean, Ibrahim Jarmeke cewa a huta lafiya a dakacin shirin yau da gobe.